الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد إمام المرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد يوم 20 جوة رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تجبو دقري حدود 30 دهدو wannan rana ta yi daidai da 29 ga watan 7 a shekara ta 2013 ta miladiya yau za mu tashi karatun suratul anfal insha Allah za mu tashi farkon wannan sura cikin karatun mu na tafsirin alqur'ani a wannan wata mai albarka kamar yanda koyaushe nake farawa da amsa tambayoyi za mu fara da amsa tambayoyi ko da yake kafin amsa tambayoyi ina so ne tambihi guda daya shine akan yin sallar tahajjud da ake yi a masallatai a wannan zamani wanda tun daga abinda ake yi a haramaini wato masallacin harami na Makka da masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam na Madina dan su ne haramaini حرم الله وحرم رسوله صلى الله عليه وسلم da kuma sauran masallati a kasashen musulmi abin da yasa nake so ne magana akan wannan saboda tambayoyi sun zo mun yawanci ta waya da ta text cewa har sun ji a waɗansu kafafen yaɗa labarai ma ana faɗa cewa taron da musulmi sukan yi a masallatai su zo su ce za su yi tahajjud bayan sun yi sallar tarawih bid'a ne kuma duk wanda yake da dalili akan wannan cewa ba bid'a bane ya kawo to hakika wannan magana ce mai girman gaske yanda zaka nasabta abinda muka san daular da ta yaɗa ilimin sunna a duniya babu kamar daular Saudiya ta yaɗa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanyar wato ilimin da take yadawa a hannun babban wato taro na malamai hay'at kibarul ulama da committee na yin fatawa na manyan malamai lajnatul ifta da yada fatawoyi da ake shekara da shekaru ina ga yawanci waɗansu da yawa ma tun kafin a haife su domin abinda ake na nurun aladdar wanda ake da karfe 9 zuwa karfe 9 da rabi a lokacin nan ana jin sa anan 11 zuwa 11 da rabi wannan fatawa da ake yi anan tun muna yan samari muna jin sa wanda ya yaɗa ilimin sunna sannan a ce daular da take yaɗa ilimin sunna kuma a ce ta yaɗa bid'a ta tabbatar da abin da yake bid'a kaga ya kamata mai faɗan wannan magana ya dan yi tsantseni ya taka tsantsan ya tunci kansa cewa ko shine bai fahimta ba amma irin wannan yana daga cikin girman kai da dalibin ilimi yana daga cikin girman kai na dalibin ilimi yanda ba zai tumci fahimtar sa ba sai ya dauka kan cewa kowa bai gane ba shine kadai ya gane alal aqalla idan mutum yana da zurfin karatu in mutum yana da zurfin karatu farkon abin da zurfin karatu zai nuna masa shine ya tumci ra'ayinsa musamman mutum yana karanta safan waɗanda suke malamai masu tahqiqi za ka kan cewa hatta abin da kake ganin ka sani kana so ka ji daga wajen malaman da wayannan malamai wanda suke masu tahqiqi mutum idan ya saba karanta maganganun malamai irin su Imam Malik a cikin Mudawwana ya saba karanta irin maganganun Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah zai rinka ganin hatta abin da ya sani ma sai ya ji tukuna yaya waɗannan malamai suka faɗe shi ya yake a wajen su saboda yana ganin zai rinka ganin irin zurfin fahimtar su a cikin addini to haka dalibin ilimi ya kamata ya kasance ba ya rinka gaba gadi wajen hukunci da bid'a akan abin da bai sani ba yana da sauki kai hukunci da abu sunna ne dan in kaga abu ya tabbata shikenan ka ce sunna ne amma ka ce abu bai tabbata ba ai ba kowa ne zai iya sai mana sai ka kewaye sani da sunna sannan zaka ce bai tabbata ba wato ka san dukkan abin da aka ruwaito domin kafin ka tabbatar da abu mai sauki ne amma ka kore shi yana da wahala sai ahlul istiqra'i tam shi yasa aka ce malaman hadisi idan malamin hadisi wanda yake yana daga cikin ahlul istiqra, masu zurfin sani, sun kewaye sani da yawa-yawan hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Idan yace wannan hadisin ba hadisi bane, yace suka ce o otumi da fi nafihi, sai a dogara da maganar sa wajen kora wannan magana, wajen kora hadisin. Irin su wane ne? Irin su ne aka buga misali da irin su Yahya ibn Sa'id al-Qattan. Dukkan hadisin da Yahya ibn Sa'id al-Qattan yace ba hadisi bane, to ba hadisi bane. Da irin su Yahya ibn Ma'in, da irin su Imam Ahmad ibn Hanbal. Idan suka ce ba hadisi bane, to ba sai a yi itimadi wajen kora wannan. Amma wani wanda yake ko dan shila bai kai ba a cikin wato bajiman malamai, ko dan shila bai kai ba, yazo ya faɗi irin wannan magana. Abu ne sai na amfani da wannan dan shila din saboda Abu Salama ibn Abdurrahman ibn Auf, ɗaya daga cikin manyan malaman tabi'ai, ya zo yana musu da Abdullahi ibn Abbas. Abdullahi ibn Abbas yace, kai Abu Salama, kai a wajen malamai ba kai dan shila ba. To wanda yake bai kai wannan ba, yazo yana faɗan irin wannan magana masu girma, abu ne mai hadari kwarai da gaske. Wannan abinda ake yi abu ne wanda malamai suke kiransa at-ta'qib fi Ramadan. Saboda haka wanda yake so idan bai gani ba, ya je ya bincika waɗanda suke magana akan at-ta'qib fi Ramadan. At-ta'qib, ma'anar ta'qib daga wato at-ta'qib shine yin abu ake wato fi'lu shay aqiba shay, ka aikata abu bayan ka yi wani. Wato shine mutane bayan sun yi sallar tarawih sai su koma gida, sai su sake dawowa su sake yin wata sallar tarawih, sake wani qiyam Ramadan din. Tun a zamanin sahabbai tambaya ta zo akan wannan, dan ana yi. An tambayi a cikin Musannaf Ibn Abi Shayba ya aqada babi, babu ta'qib fi Ramadan. Ya kawo athar daga malamai wanda zai nuna maka cewa kuma yawanci malamai, kusan dukkan malaman da ya kawo, yan Basra ne, Al-Hasan Al-Basri da Qatada bin Da'amah As-Sadusi da Sa'id ibn Abi Aruba da kuma malamin su gabaki daya, malamin yan Basra Anas ibn Malik, sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Anas ibn Malik yace babu laifi, yace inna ma yarji'una li khairin yarjunahu wa hadaran min sharrin yahdurunahu. Abinda yasa suke da ayi dawo wanda suke yi ga alkhairi ne da suke kauna, da sharri da suke gudun kada ya same su. Me alkhairin da suke kauna? Karin lada. Me sharrin da suke gudu? Su koma gida su shagaltu da wani abu da zai sanya su su fada cikin sako, ba su zo maimakon su zo su yi sallah. Domin waɗansu idan sun koma gida ba su dawo din ba, su za su zauna su sa talabijin a gaba. To idan suka taho masallaci ba sun tsira daga sharri ba? Saboda haka Anas ibn Malik yace, wanda aka ruwaito masa yake cewa makruhi ne, Hasan al-Basri ne, yake cewa la, shi kuma dalilin sa yace la tumillun nas, kada ku sa mutane su ginsu. Yana ganin yin haka zai sa mutane su ginsu da ibada, a tsananta musu. To amma da yayin da ya zama to a dararen goma na ƙarshe, dararen da ake so kowa ya zage dantse, babu zancen za a sa mutane abin ya gishe su. Saboda haka kaga ba a samu inkari daga wajen magabata ba. Dan in kana neman naqal daga cikin as-salaf, waɗannan nuqul din zaka samu. Ga abinda muna cewa muna bin al-kitabu was sunna a bisa fahimtar salaful umma. To ga salaful umma: Anas ibn Malik, Qatada ibn Da'amah As-Sadusi, Al-Hasan ibn Abi Al-Hasan Al-Basri da Sa'id ibn Abi Aruba, wanda yake shi almajirin Qatada ne, amma shi ma ya tafi da irin wannan kauli din. Dan haka yazo a cikin mazhabar Imam Ahmad, kuma littafin mazhabar Hanabila na fiqhu, kuma Ash-Sharh Al-Kabir na Ibn Qudama, da kuma Zadul Mustaqni, wanda Zadul Mustaqni kamar littafin risala ne a mazhabar Imam Ahmad ibn Hanbal, wanda malamin mu Sheikh Muhammad Al-Mukhtar yayi sharhin sa, haka zalika Sheikh Al-Uthaymeen yayi sharhin sa a cikin Ash-Sharh Al-Mumti', akwai sharhin sa ma a cikin kaset, wanda kuka je shafin malamin mu Sheikh Muhammad Al-Mukhtar Al-Shinqiti, za ku iya downloading din sharhin na Zadul Mustaqni, yayi shi a cikin kaset ga wanda take da larabcin su mai sauki, za su iya fahimtar larabci, za su yi sharhi na ilimi. To mai Zadul Mustaqni yayi magana akan wannan at-taqib fi Ramadan daga cikin nusus din mazhabar Imam Ahmad ibn Hanbal. Sannan kuma koyaushe kamar abin da muke faɗa, ita sallar tarawih nau'i ce ta salatul layl, sallar dare. tunda annabi sallallahu alaihi wasallam haka yace mata man qama ramadan wanda ya tsayuwar ramadan ma'ana tsayuwar da ake yi da daddare a cikin ramadan to da ka qiyamul layl ce qiyamul layl kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ta salo-salo yayi raka'a 11 yayi raka'a 13 yayi raka'a 9 yayi raka'a 7 kuma an tambaye shi yaya ake yin ta yace raka'a 2 idan ka ji tsoron alfijir zai keto sai kai raka'a 1 ta cika maka dan haka ba ta da wani iyaka yayin da wani daga cikin umara ya zo wajen Imam Malik yace masa wannan salatul tarawih din da ake in rage ta mana in rage adadin saboda mutanen Madina a zamanin Imam Malik raka'a 39 suke yi 36 tarawih raka'a 3 shafa'i da witri abinda yasa kuma suke haka saboda mutanen Makka raka'a 23 suke yi amma idan suka yi raka'a 4 farko sai a tashi aje ayi dawafi in aka yi dawafi masu yin dawafi su yi masu yin nafila su yi in aka gama daidai gurgurdan yadda masu yin dawafi suka gama sai a dawo a sake wata raka'a 4 dama abin da yasa ake ce mata tarawih din kenan kowanne raka'a 4 ana ce mata tarwiha wato sallar da ake yi ta bayan ta ayi hutu daga haka aka samu tarawih jam'in tarwiha in suka yi raka'a 4 sai su huta masu dawafi sai su yi dawafi in suka saki raka'a 4 sai su sake hutawa saboda haka kaga in aka yi 4 ayi hutu in aka yi 8 ayi hutu in aka yi 12 ayi hutu in aka yi 16 ayi hutu so 4 ake hutu kenan ko to wannan sau 4 din sai mutanen Madina suka ce maimakon wannan dawafin da ba ma samu bari mu yi nafila 4 sau 4 mu kara akai 36 kenan mu kara da ashirin sai zama 36 dan mu daidai da ƴan Makka kan ƴan Makka su fi mu dalilin da yasa kuma wannan fa da dadewa tun lokacin Imam Malik ake wannan da amir din Madina a lokacin yace ma Malik bari in rage wannan ya nemi fatwa wajen Malik wato ai rage amma yadda ita wata iyaka yace a ka kyale mutane akan abin da suke domin babu dalili da za a ce dole sai an kayyade da wata raka'a tunda annabi sallallahu alaihi wasallam bai kayyade ba tare da cewa sunna da take tafilada shine ayi yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wanda yafi yawa yafi dawama akai shine raka'a 8 kamar yanda Aisha ta ce da raka'a 3 shafa'i da wutri raka'a 11 kenan amma 13 ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam daga hadisin ummu salama da hadisin zaid ibn khalid al-juhani da hadisin abdullahi ibn abbas wanda yake nuna Aisha da tace bai kara akan raka'a 11 ba ta faɗa abin da kishi ne mafi rinjaye ba wai bai taba karawa ba tunda gashi waɗanda suka sani sun tabbatar cewa ya kara sama da haka dan haka daga cikin salon kuma da ya tabbata na qiyamul layl na annabi sallallahu alaihi wasallam a hadithin abdullahi ibn abbas a cikin sahih muslim wanda habib ibn abi thabit ya ruwaito daga muhammad ibn ali ibn abdullahi ibn abbas daga babansa ali ibn abdullahi ibn abbas yace abdullahi ibn abbas ya je ya kwana a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam da dare yayi sai ya tashi yana alwala yana karanta inna fi khalqis samawati wal ard wa ihtilafil layli wan nahar karshen suratu ali imran har ya gama karatun surar wanda ya nuna mana cewa karatun wannan ayar tare da alwala ma yake yi kari a cikin wannan hadisin da wanda yake riwayoyin hadisi sai ka tattara su zaka samu cikakkiyar ma'anar hadisin waɗansu kawai sun ce an ce ya karanta ayar ne ya karanta ayoyin ne amma wannan riwayar ta nuna mana cewa karatun ayar ma da yake yayin da yake alwala ne wanda yake karfafa ya mutane idan mutum zai yi wajen alwala kada yi wajen alwala a cikin bandaki kaga a cikin bandaki ne ba za ka yi wannan alwalar ba kana karatu ba za ka karanta alqur'ani a cikin bandaki ba wanda yake nuna an fi so a yi alwala ba a cikin bandaki ba inda za ka yi karatun alqur'ani ka yi zikirin Allah to sannan yace sai ya tashi ya salla raka'a 2 sai ya salla raka'a 2 sannan ya kwanta ya yi bacci sannan ya sake tashi ya sake alwala yana karanta waɗannan ayoyi ya sake raka'a 2 ya sake yin bacci sannan ya sake tashi har sau 3 sai da ya haka to wannan ya nuna cewar zaka iya raba sallar darenka ka yi ta a farkon dare sannan ka tashi ka yi ta a tsakiyar dare sannan ka tashi ka yi ta a ƙarshen dare to ta'qif din nan gayan abin da yake ciki kenan bayan itlaqin annabi sallallahu alaihi wasallam na sallar dare bai hana ai wannan ba amma in haka kana neman ma abin da yake asali ne wannan hadisin na ibn abbas asali ne akan wannan kan cewa zaka iya yin sallar dare sannan ka sake ka yi bacci ka sake zuwa ka sake yin wata sallar dare din kuma har an ce mai wannan magana yana cewa shi bai taba ji inda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tara mutane yayin sallar tahajjud, ya tara mutane yayin sallar dare ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam bai tara mutane suka yi salla da yayin salla mutane suke salla da sallar sa darare guda uku yayin haka. Haka ya tabbata a hadisin Zaid ibn Thabit da hadisin Aisha ummul mu'minin da hadisin Abi Dharr. A hadisin Abi Dharr a dare na uku wanda yake shine daren 27 dan Annabi sallallahu alaihi wasallam ko wanda yazo a hadisin Abi Dharr yayi salla da su daren 23 bai fito ba daren 24 yayi salla da su daren 25 bai fito ba daren 26 yayi salla da su daren 27 har sai da bastash sai da suka ji tsoron cewa ba za su samu sahur ba ran alfijir zai keto saboda kusan gabaki ɗaya daren akai salla har suka dauka sahur zai kubce musu saboda haka a ƙarshen sallar da yayi ta kai zuwa har ƙarshen dare. Saboda haka mutane suna kamar yadda Ibn Anas Ibn Malik yake cewa alkhairi ne suke kaunansa, za su zo ka hana mutane alkhairi da cewa sun yi bid'a. Saboda haka wannan mutum ya ji tsoron Allah, ya daina faɗan Allah, ya daina faɗa dangane da Allah abinda yake ba shi da ilimi. Abinda za ka tabbatar mai sauƙi ne gare ka, amma abinda za ka kore shi sai ka tara ilimi ba kaɗan ba. Saboda haka ka tanadi jawabi akan waɗannan kafin ka kore. Sannan wane ne kake da shi salaf, waye magabacinka da ya itlaƙin bid'a akan irin waɗannan abubuwa? Ka je ka samo daga cikin magabata wanda yake shine imam ɗinka a cikin wannan. In baka da limanku akan magana, in baka da jagora, to ka tabbatar jagoranka a magana ka shaidan ne. Imam Ahmad ya ce mutum ya ji tsoron yin magana ba shi da liman, ba shi da malami wanda yake margayi a kansa. Domin wannan yana ɗaya daga cikin saba mai ijma'i, domin da wannan ƙaulin ƙauli ne da za a samu wanda daga cikin magabata ya faɗa. Yayin da wani bai faɗa ba, ma'ana an yi ijma'i cewa ba ƙauli ba ne. Saboda haka idan ka zo ka faɗe shi, ka keta ijma'in al'umma. Yayin da ka keta ijma'in al'umma, limamin ka shaiɗan ne. Saboda haka ya kamata a ɗaliban ilimi mu makanmu wa'azi akan wato gaggawa wajen saba ma al'umma da saba ma malamai waɗanda suke manya-manya wanda sun fi mu ilimi. Mutum ya rinka ganin kan cewar shi ya kai mataki na ilimi da zai saba musu. Me ka karanta a cikin ilimi? Me ka karanta a cikin ilimi? Ina jin kunyar mutum ma ya ce ka zo kana yi wa mutane bayanin ilimi bayan ka san kai abinda ka ji malamanmu na zamanin nan. Yanzu kamar malaminmu Sheikh Muhammad Al-Mukhtar Shinkiti ya ce sau biyar yana karanta Mughni na Ibn Qudama. Mughni na Ibn Qudama wanda mu sai dai in matsala ta zo mu je mu binciko ta. Amma ya sa shi daga farko har ƙarshe ya karance shi sau biyar. Bidayatul mujtahid kuwa sau uku ya sauke ta a gaban babansa, a gaban malaminsa. Babansa shi ne malaminsa, sau uku ya sauke ta. Shi yasa da zai karanta maka bidayatul mujtahid za ka san cewa hakika wannan masani ne da wannan. Darasi uku kawai ya yi mana, keɓantaccen darasi da ya ware mu ya so mai mana, ya ce ba zai iya ci gaba ba, ba abinda muka yi asararsa irin wannan. Saboda za ka san cewa hakika ga ilimi na wanda yake ya san littafi, sani wanda yake ba za ka same shi a cikin tafan sharhi da za ka karanta ba. To ga irin malamai da suke ma ilimi hidima irin wannan, kai ba ka yi ushirin wannan ba. Ushirin wannan kai ka san ba ka yi ba. Mutum in zai zamanto ya yi ma kansa nasiha tsakaninsa da Allah, ya san bai yi wannan ba. To amma su sun yi wara'u, ba za ka ji irin waɗannan sakin baki a bakinsu ba. Amma kai baka taka komai ba, sannan za ka zo ka rinka irin waɗannan maganganu? Allah maɗaukakin sarki ya shirye mu. To wannan a gaskiya sai a yi haƙuri, ba za a amsa tambayoyi ba sai gobe. Wannan bayanin insha Allahu ya wadatar. Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana gaskiya, gaskiya ya ba mu ikon binta. Allah ya nuna mana ƙarya, ƙarya ya ba mu ikon nisantarta.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأطيعوا ذات بينكم وأطيعوا الله
na'am. Allah wannan sura da ake ce mata suratul anfal, haka sunanta yazo wato a bakin haka sunanta yazo a bakin salaf a bakin magabata domin an tambayi Abdullah ibn Abbas akan suratul anfal yace a ta sauka ne akan yaƙin badar saboda haka ake kiranta ta a zamanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kuma haka malamai da suka ruwaito asbabun nuzul da suka ambaci waɗansu daga cikin hadisan da suka zo a wannan sai suka ce hatta nazalat suratul anfal har sai da suratul anfal ta sauka kuma haka aka sanya mata suna yayin da aka rubuta alqur'ani a zamanin tabi'ai da kuma ragowar sahabbai zamanin Hajjaj ibn Yusuf wanda shine yayin wannan hidima ta alqur'ani ta aka rubuta alqur'ani akai masa izifi aka raba shi izifi kuma kowace sura aka rubuta sunanta to haka da aka tashi rubuta wannan alqur'ani aka rubuta ta suratul anfal saboda haka ake kiranta da wannan suna duk da yake babu hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam da ya kira ta suratul anfal an dauki wannan suna daga ayar farko yas'alunaka anil anfal wannan sura kamar yanda Abdullahi dan Abbas yace an saukar da ita ne bayan yakin badar saboda haka ta sauka ne kamar a matsayin wato bayani da hukunce da suka zo da suke da alaka da wannan yaki waɗansu ayoyin sun sauka a lokacin da ake yakin waɗansu ayoyin sun sauka bayan an gama yakin kamar yanda hadisai suka faɗa akan ayoyin yadda ayoyin suka sauka na wannan sura shi ko yakin badar kamar yadda muka sani an yi shi ne a shekara ta biyu bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam bayan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wata shekara 1 da rabi a madina domin ya zo madina a cikin watan rabi'ul awwal tsakanin rabi'ul awwal da ramadan wata 6 rabin shekara a cikin watan ramadan aka yi yakin badar annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita daga madina zuwa ga wannan yaki a cikin wannan wata ne albarka watan ramadan bayan ya shekara 1 da rabi da zuwan sa madina to an saukar da wannan sura da bayanin hukuncen da suke da alaka da yadda sha'anin ganima take da yadda Allah madaukakin sarki ya halatta ta ga wannan al'umma bai halatta ta ga wata al'umma ga wani annabi ba da al'ummarsa in ba ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba da al'ummarsa da kuma bayanin yadda musulmi ya kamata su kasance wajen alaƙar su da annabi sallallahu alaihi wasallam akan abin da yake yana da rataya da alaƙa da abin da ransu yake so wato su fifita san annabi sallallahu alaihi wasallam da da'a gare shi akan abin da ransu yake so wannan tarbiya ce da Allah madaukakin sarki ya yi masahabbai a wannan a cikin ayoyin wannan sura haka zalika da yanda in sun kasance tare zaman jama'a abinda ke faruwa na zaman jama'a musamman in an ce za a fita wajen yaƙi a halin tafiya abubuwa na iya faruwa wanda yake za a rinka samun jayayya da saɓani da kowa ga abinda yake so to aka yi musu tarbiyya akan kada su bari saɓani ya zo ya raba tsakaninsu ya zamanto suna sassaɓa ma juna suna hayya kai su zuwa ga jayayya da za ta rusa ƙarfinsu haka zalika wannan sura ta yi bayanin yadda alƙawarin musulmi daula ta musulunci ya kamata ya kasance tare da daula ta kafirci alaƙa ta diplomasiya international relations alaƙa tsakanin daula da daula wannan sura ta bayyana wannan da sauran hukunce wanda kamar za mu gani yayin a cikin karatunmu na wannan sura saboda haka sura ce mai girma ƙwarai da gaske wadda yake ta zo a bisa tsarin surorin Madina surorin Madina sun zo su bayanin yadda ake tsara al'umma ne domin a Madina bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira ya koma Madina aka kafa daular musulunci ya zamanto daula musulmi suka zamanto al'umma suna da shugaba akwai shugaban ƙasa shugaban al'umma salawatullahi wasalamuhu alaihi aka nuna kuma yadda wannan al'umma tare da take fuskantar sauran al'ummomi na duniya yanda ya kamata musulmi yayin da suka zamanto al'umma mai zaman kanta mai shari'a tata yanda ya kamata ta yi to saboda haka surorin Madina suke to wannan sura ta zo a bisa wannan tsari kamar yanda suratul baqara da suratul nisa'i da irin suratul ma'ida suka zo suke bayyana hukuncin yanda wato za a gudanar da al'amura a matsayin musulmi yayin da suka zamanto daula Allah madaukakin sarki yace yas'alunaka anil anfal suna tambayarka anil anfal game da anfal wato sune ganimomin yaki qulil anfalu lillahi war rasul to kace musu ita ganimar yaki lillahi na Allah wato ganima ta Allah ce war rasul kuma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce fattaqullaha dan haka ku ji tsoron Allah wa aslihu dhat bainakum ku kyautata abin da ke tsakaninku hakikanin abin da ke tsakaninku wa ati'ullaha wa rasulahu ku bi Allah da manzansa in kuntum mu'minin in kum mu'min ko mu'minaine na gaskiya al anfal kalma ce ta larabci wanda yake jam'i ce ta nafal nafal asalin sa daga an nafal ne abin da yake kari ziyada daga nan aka samu nafila wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan lak kari ne ga darajar ka sallar dare daga nan kuma aka samu sallar nafila kari akan farilla wato karin daraja akan darajar da mutum zai samu in ya sallar farilla to an-nafal ma'anarsa shine kari a matsar a ma'anarsa ta lugha kenan to a ma'anarsa ta lugha suna cewa karin da mayaka suke samu akan samun biyan bukatar yaki asalin biyan bukatar yaki shine imma wato ka huce haushi an yi maka karama saboda haka wannan dadin da zaka ji kan cewa an yi maka kuma karama ka huce haushi shine babban maksudin yaki wa imma an kawo maka yaki ka kare kanka ka kawar da zalincin azzalimi da ya kawo maka da ya maka ta'addanci yazo ya kashe kai kwace dukiyarka ka yake shi har ka samu nasara akan sa wannan nasara ita ce maksudin yaki saboda haka abinda zai biyo baya na wani abu da zaka samu a yakin nan nafila ne to shi yasa larabawa suke ce ma ganima an-nafl kuma suke ce ma duk abinda aka samu bayan yaki akan samun wannan biyan bukatar na yaki suke ce masa wannan nafal ne wato kari ne amma asalin abinda ake nema a yaki an riga an same shi to akan wannan ma'ana ta lugha wannan ma'ana ta lugha bata taimaka ba wajen fahimtar ma'anar nafal a wajen malaman fiqh saboda malamai sai suka yi sabani akan menene ake nufi da al-anfal a wannan sura a wannan aya ta al-qur'ani wannan suka ce abinda ake nufi ganima ita ko ganima shine dukiyar da aka samu daga hannun abokin gaba bisa karfi da rinjaye ka yake shi kafi karfin sa ka rinjaye shi sai ka kwace abinda ya mallaka ko abinda ya gudu ya bari duk ganima ake ce masa saboda haka suka ce al-anfal anan abinda ake nufi al-ghana'i ganima waɗansu kuma suka ce a abinda ake nufi da al-anfal shine bayan ganima ganima ita ce wadda aka karba daga aka samu a hannun abokan gaba aka kwace a wajensu to sai su ce al-anfal kuwa shine wani ƙari da waɗansu mayaka suka samu banda wannan ganima kamar alal misali tun kafin ayi rabon ganima ko bayan an yi rabon ganima suka samu wani kafiri ya gudu ya bashi ko wani doki dokin sa ya gudu ba a ganshi ba shi ya je ya same shi ko kuma abinda kai je ka danna mutum ka kashe shi ka kwace na takobin sa da kayan yakin sa wanda yake kai kake banta da wannan tun kafin ma a tattara ganima wannan ya shiga hannunka saboda haka abinda yake wato mayaka suka samu kari akan ganima shine al-anfal waɗansu kuma suka ce a abinda ake nufi da al-anfal shine abinda bayan an raba ganima an raba wa mutane ganima mayaka to abinda Allah ta'ala ya ce wannan na annabi sallallahu alaihi wasallam ne wanda zai raba shi ga kansa da ƴan uwan da dangin annabi sallallahu alaihi wasallam da fakirai da miskinai da ibn sabil to a ciki abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauka yaga maslaha ta hukunta wanda daga cikin mayaka wanda a cikin bashi kari akan rabansa na ganima akwai karfafa gwiwa gare shi ko akwai buga misali da sauran mutane su abu irin nasa ya ware shi ya bashi wannan shi ake cewa annafa waɗannan sune aqwal guda uku mafi wato mafi ya shahara a cikin ma'anar gani ma'anar al-anfal. Jumhur malamai wanda yake shine riwayar da aka biyo ta Ibn Abbas shine akan ma'anar farko ma'anar al-anfal al-ghana'im ganima. To wanda yake zamu tafi akan wannan ma'ana, Allah ta'ala yace suna tambayanka akan ganimar yaki. Su wane ne suke tambaya? To asbabun nuzul, hadisai riwayoyi da suka zo sun bayyana yadda tambayan nan take. Daga ciki akwai hadithul Ubadah bin Samit wanda ya bada labarin cewa yayin da aka yi yakin Badar da mayaka sun kai dauki akan kurai akan rundunar kafirai, suna kashe na kashewa, suna koran na kora. Yayin da suka sa ƙarfinsu a kansu, waɗansu daga cikin rundunar musulmi su kuma sai suka mai da hankali akan tattara ganima. Waɗannan da suke gudu, me suka bari? Sai a tattara. Waɗansu kuma sai suka ce a'a, kada a zo mu Annabi sallallahu alaihi wasallam bazata, mu zo mu tsaya mu kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka su basu bi suna kashewa ba, ko basu bi suna tare ganima ba, sun tsaya tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam domin bada kariya a gare shi. Da aka zo aka gama yaki dare yayi, waɗanda suka tara ganima sai suka ce ai mu muka tara, saboda lokacin nan wani bayanin hukuncin Allah bai zo ba. Saboda haka su sun dauka yanda ake a jahiliya haka za a yi, suka ce ai mu muka tara, mu muka yi kokari muka je muka samu, saboda haka rabo namu ne. Su kuma waɗannan waɗanda suka je suna kai farmaki, sai suka ce to da ba mu kai farmaki ba, ina ma za ku je ku samu waɗanda muka fatattaka, ina za ku iya samun damar da za ku zo ku kwashi ganima? Su kuma wanda suka kasance tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce mu da muka tsaya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka a zo maka bazata, ai mu muka fi cancanta ya zamanto ganimar tamu ce. To sai wannan sura ta sauka. Wato samari da suka tara ganima suna cewa mu ne muka tara ganima tamu ce. Waɗanda suka tsaya su ma suka fatattaka suka ce ai mu ne dalilin ma da yasa aka samu ganimar, saboda haka tamu ce. Waɗanda suka tsaya tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce mu ne muka fi kowa dan mu muka tsare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda shi ne dalilin fitar yakin, saboda haka mu ne muka fi cancantar ganima. Kowa yana cewa ta sani, shi ne Annabi sallallahu alaihi wasallam, Allah ta'ala ya ce suna tambayarka. Wato wannan jama'a ta farko da jama'a ta biyu da jama'a ta uku. A wata riwayar kuma aka ce samari su ne suka tafi suka rinka yaki, su ko waɗanda suke dattawa sai suka tsaya tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam, suka ce koda wani abu ya faru idan suka tashi dawowa mu za mu ba su kariya. Saboda haka da su suka taso suka kwashi ganimar sai suka ce tamu ce, sai tsofi suka ce to mu da muka tsaya ai ba wai dan ba ma so mu shiga yaki bane, mun tsaya dan mu zamanto garkuwa a gare ku, mun tsaya mu zamanto bango, da idan an biyo ku sai mu danne sai mu tsare ku. Saboda haka wannan ma wannan riwayar ta tabbatar da kan cewa akwai wannan sabani. Wata riwaya kuma ta nuna Sa'ad ibn Abi Waqqas an kashe dan uwansa Umayr a wajen yakin Badar, kuma ya kashe ɗaya daga cikin manya-manyan kafirai shine Sa'id ibn al-Asi dan uwan Amr ibn al-As, wanda yana da wata mashhurin takobi da ake ce mata al-Katifa. Saboda haka yazo da wannan takobin gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam, yace ya Rasulullah na kashe Sa'id ibn al-Asi ga takobina, ga takobinsa a hannuna. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ajiye, yace ya Rasulullah ka bani, yace ajiye. Ya sake cewa ka bani, yace ajiye. Ya ajiye ya juya yace ga bakin cikin ya rasa dan uwa, ga bakin cikin ya kashe Sa'id ibn al-Asi yanda ake a jahiliya, wanda ya kashe mutum ya kwace nasa ne amma ba a bashi ba. Saboda haka yana cikin damuwa, sai aka kira shi aka ce masa ai gashi da aka kira shi to ko saboda mai sake yi ma Annabi sallallahu alaihi wasallam magiya da ne kan cewa zan dauka shi, yasa Allah ya saukar da wani abu a kaina akan alqur'ani, yazo a tsorace. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace dauki na baka, da rabban na tunda Allah ya bani ni kuma na baka. Sai ya karanta masa wannan sura qulil anfalu lillahi war rasul. To za su tambaye ka kan anfal, waɗannan suna cewa namu ne, sai Allah ya ce ya raba garama, ya ce qulil anfalu lillah, ganima ta Allah ce, wato shine zai hukunci akan ta yanda yaso. War rasul ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce shi zai raba ta bisa muradin Allah, shine ma'anar lillahi war rasul. Da Allah ya ce, inda Allah ya ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce, kaga waɗanda suka zo suka zamanto khalifofi bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam sai su dauka wannan ganima za a maida ta ne zuwa ga dangin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Amma da Allah yace lillahi ta'ala ce duk wanda yazo a matsayin khalifa na musulunci ma'ana shine zai zartar da bayanin hukuncin Allah akai. Saboda haka shine fa'idar da aka fara ambatancewa ta Allah ce da manzansa. Kuma shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce masahabbai dan game da sha'anin ganima inna Allaha huwal muti wa ana al-qasib. Allah shine mai bayarwa, ni kuma mai rabawa ne. To sai Allah ta'ala ya ce fattaqullaha, ku ji tsoron Allah. Wato sha'anin ganima ba sha'anin yadda za ku yi ne bisa san ranku ba, shi ma kamar yadda kuke jin tsoron Allah wajen bin Allah a sallah, haka za ku ji tsoron Allah wajen bin Allah a cikin sha'anin ganima. Saboda bayan an yi yaƙi wanda aka yi da sunan Allah kuma abun duniya ya zo, sai saɓani ya shiga, wanda sau da yawa abin da yake faruwa kenan. Daga zarar abun duniya ya zo, sai ka ga shaitan ya yi amfani da wannan, saboda kowa yana da san rai. Kuma sha'anin duniya, Allah maɗaukakin sarki ya ce masahabbai, minkum man yuridud duniya wa minkum man yuridul akhirah. Cikinku akwai mai nufin duniya, akwai mai nufin lahira. Wannan kada ka ɗauka an kana mu'amala da mutane, kana mu'amala da mala'iku ne, da mutane kake mu'amala, wanda shaitan yana gudana a cikin jikinsu kamar jini. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya fito da Safiya daga masallaci, ya ga waɗansu daga cikin sahabbai sun gan shi yana tare da mace, gashi da daddare bayan sallar isha, sai ya ce ala rislikuma, ku saurara, innaha Safiya. Safiya ce. Sai suka ce subhanallah ya rasulullah, wato ya zame wannan zato da kai. Ya ce inna shaitana yajri min ibn adam majrad dam. Shaitan yana gudana a jikin mutum kamar yadda jini yake gudana, dan haka naji tsoron kada ya jefa wani abu a cikin zukata ku halaka. Dan daga sun yi mummunan zato ga Annabi sallallahu alaihi wasallam shikenan sun halaka. Saboda wannan mubalaga ce wajen rahamar Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai da bayin Allah. Kada shaitan wato yayi musu garkuwa daga shaitan. To kai mu'amala da mutane a bisa hakikaninsu, mutane ne, jini ne, jiki ne da jini. Kamar Hausawa suna cewa jiki da jini, wata ran idan mutum kullum ana ganin ka sallah asuba, wata ran baka zo ba, sai ce to jiki da jini. Wato bashariya ta yi tasiri akan ka, mutane ba mala'iku bane. To shi yasa sai Allah ya ce muhi musu wasiya da tsoron Allah, ku ji tsoron Allah, wato ku sanya Allah a cikin sha'anunku na duniya, dan ya zamanto kun fuskanci abin da zuciya da kallo irin na addini, da kallo na duban lahira. Wa aslihu dhata bainakum, kuma ku kyautata abin da ke tsakaninku, ku gyara abin da ke tsakaninku, saboda an samu sabani tsakaninku. Domin da aka ce na Allah ne, da Allah madaukakin sarki ya ce qulil anfalu lillahi war rasul, to da aka kawo ganima sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya raba ta bisawiya, kowa aka bashi daidai wa daida. To waɗanda suke gani su ne suka je suka fi kowa fatattakar kafirai, da wanda suke gani su ne farkon wanda suka tattara suka kama. Sai su ringa ganin kan cewa to yaya za a yi a raba musu da waɗanda kawai su suna zaune ne, suna jira ko da wani abu zai faru, gashi kuma wani abun bai faru ba, ta yaya za a yi a raba su bisa sawiya, sai wani abu ya shiga ransu. Saboda haka a kan wannan sai Allah ya ce wa aslihu dhata bainakum, ku gyara abin da ke tsakaninku, wato kada ku bari abu ya zo ya shiga da zai ɓata tsakaninku. Kaga a cikin wannan akwai ishara da kan cewar akwai ɓaci kenan tsakani, to kada ku bari abu ya zo ya ɓata tsakaninku. Al-islahu dhatil bayn yana daga cikin manya-manyan abubuwa da addinin musulunci ya zo da shi, gyara tsakanin mutane. Allah maɗaukakin sarki ya ce la khayra fi katirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Akan kawo sulhu tsakanin mutane, wata ran Annabi sallallahu alaihi wasallam har rasa sallar al'asr yayi, ya tafi sulhu tsakanin waɗansu gidaje na ansar, ya zo ya tarar. Lokacin sallah ya yi, musulmi sun sa an sa Abdurrahman ibn Auf ya yi ma mutane sallah, sannan shi kuma ya yi sallah tare da wanda suke tare da shi. Kaga abinda zai sanya shi har ya takhallufi daga sallar jama'a, saboda sulhu tsakanin mutane. Kuma kamar yadda aka sunsa, yana daga cikin manya-manyan laifuffuka. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira ta al-haliqa, yace ba ina kiran abin da yake, ba wai ina cewa al-haliqa ita ce mai aske gashi ba, a'a, mai aske imani. Yace shine fasadu dhatil bayn, bata tsakanin mutane ta hanyar annamimanci da ziga da sauran hanyoyin da za ka kawo baci tsakanin mutane. Kana zaune a cikin majalisi, mutum ya kawo kukawa ne, yayi mun kaza, mai kon fuka fada alkhairi, yace sai hakuri, a kauda kai. Allah yana ba mutum afwa, yana ba mutum izza in yi afwa. sai ka ji an ce to ai dama ai kwanaki ma naji an ce ga abin da yi to dama ka kai kana zaune da mutane da zuciya daya amma su ba da haka suke zaune da kai ba ka zuga saboda kaga dama ta zo da za a kawo bacin tsakani to wannan shine abin da yake aske imani a cikin zuci da aka mu gyara zukatan mu muke yi irin wannan kuma irin wannan yana faruwa tsakanin abokai tsakanin ƴan uwa kai hatta tsakanin da da iyayensa waɗansu masu wautar suna amfani da wannan dantsu raba tsakanin uba da ɗansa ko tsakanin uwa da ɗanta dan saboda rashin imani to wannan shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi al-haliqa mai aske imani daga zuci to Allah yake ku ji tsoron Allah ku kyautata abin da ke tsakaninku wa ati'ullaha wa rasulahu ku ba Allah da manzansa sallallahu wasallamu alaihi wato a cikin rabon da Allah yayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi nan kun ga sai Allah ya ce wa ati'ullaha wa rasulahu cewar da'ar daya ce amma aka raba amma tsakanin Allah da manzansa domin a nuna cewa da'ar manzon Allah ita ce da'ar Allah din wato rabban ma'anar ku ba Allah da manzansa wato rabban da annabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan shine rabban Allah to shine rabban Allah saboda haka da'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matsayinta daya take da matsayin da'ar Allah shi yasa kun ga a Qur'ani a wani waje za a ce ati'ullaha wa rasulahu وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ اللَّهُ مَدَّكُمْ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ كَذَا دُغْنَن أَنْتِ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَنُوجَن كُمَا أَتِي وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ كَمَا يَنْدَ يَتِي أَ cikin سُورَةِ النُّورِ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين أتكين سورة أتكين سورة المائدة وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا كما هكا يتي أتكين سورة النساء يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم كاجا أنا وجن أولي الأمر بأتي وأطيعوا أولي الأمر با دو من سوء أولي الأمر با أسو با مطلقا بتي مقيداتي دا انسبوا من ذن الله صلى الله عليه وسلم amma da'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutlaqan shi a cikin inda yace wa ati'ullaha war rasul ana nufin cewa da'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matsayin ta dai da da'ar Allah inda yace wa ati'ullaha wa ati'ur rasul ku bi Allah ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana nufin za ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam istiqlalan ba wai sai ya ce Allah ne yace ku bi ni ba ba wai sai ya ce wannan hukuncin Allah bane in yace wannan hukunci na ni haka za ku bi shi kamar in yace wannan hukuncin Allah ne shine ma'anar wa ati'ullaha wa ati'ur rasul ai ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam istiqlalan wa asalatan ba sai ya dangana da'arsa da da'ar Allah ba saboda haka ba wai sai kawai a cikin sha'anin addini ba hatta a cikin sha'anin abin da yake na duniya ma kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa sahabbai ko menene sai tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam da kaga Fatima binti Qais da ta je neman shawara wajen annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya rasulullah Muawiya da Abu Jaham sun zo suna neman aure na sai ya ce Muawiya ba shi da kuɗi Abu Jaham kuwa kullun sandansa akan kafadarsa take ma'ana yawan tafiye-tafiye gare shi a wata riwayar kuma aka ce yawan dukan mata a wata fassarar kai amma kinaya akan tafiye-tafiye din shine aula sai yace an kihe Usama yace ki auri Usama akan kissar Barira ne akan kissar Barira baiwa ce ku yanga ce saboda haka da Aisha ta sayi ta yanta ta zamanto ya mijinta bawa ne idan mace ta zamanto ya mijinta bawa ne tana da zabi ko ta ci gaba da zama tare da shi tana karkashin bawa ko kuma ta ce ba ta bukata Barira ta ce ita ba ta bukata mijin Barira saboda tsananin soyayya yana binta kwararo-kwararo lungu-lungu dan Allah ki haƙuri yana biko dan Allah ki dawo da ni kamar yanda ake biko namiji ya dawo da mace nan kuma biko ake yi mace ta dawo da namiji domin a nan wajen ita ce Allah ya ba ta sutsa da Allah ya ba mu khiya sai je ne mu kamun kafa da annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta zo ta sai ya kira ta yace ta dawo da shi tace a amirun ya rasulullah am shafir yace umarni na kake ko ku neman alfarma kake yace bal shafir tace a ni ma alfarma yake tace la hajata li fi ban da bukata kaga dubi fiqihun sahabbai saboda sun san annabi sallallahu alaihi wasallam yace abu ba kamar wannan ya faɗa ba suna faɗa sai suka ce to wannan menene umarni ne idan umarni ne duk da yake abu ne wanda yake ina da zabi akai sai nabi kuma haka idan yace da yace ga wajen da za a tsaya lokacin yakin badar sai aka tambaye shi ya rasulullah wannan abu ne wanda Allah ya nuna maka ko kuwa dabarar yaki ce sai ce a dabarar yaki ce suka ce to nan ba wajen zama bane kace nan ba wajen zama bane saboda haka wani ya nuna kan cewa sahabbai sun fahimci cewa biyayya su ga annabi sallallahu alaihi wasallam istiqlalan cewa asalatan haka za su bi shi a cikin komai da abinda suka san hikima suka fahimci hikimar sa da abinda ba su fahimci hikimar sa ba to sanan wannan sun zo su ce wai su qur'ani kawai ga su qur'aniyun nan da ake fada annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin su yace za a yi zamani wani mutum ya riga ya ci ya koshi ya kishingida akan shimfidar sa a kawo masa al'amari daga cikin abinda ne umarni da shi ko ne hani da shi sai ce a'a abinda muka gani cikin alqur'ani shi kawai zamu yi ba su ne qur'aniyun ba abinda muka gani kawai cikin qur'ani shi zamu yi sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ala to ku tattara hankalinku guje innama harrama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mithlu ma harrama Allah abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta kamar abinda Allah ya haramta ni to kun ga wannan shine da'a istiqlal wa ati'ur laha wa ati'ur rasul kenan a wata riwaya yace ala inni utitul qur'ana wa mithli inni utitul qur'ana wa mithluhu ma'ahu yace an bani alqur'ani da kwatankwacin sa tare da shi shine sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam dan haka waɗannan ayoyi mu fahimci wato wajihin tawilin su wajen yanda suke tabbatar da mu akan tafarkin gaskiya dan haka waɗanda suka bi tafarkin qur'aniyun ba su da madogara a cikin alqur'ani ballantana a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma zahirin alqur'ani in sun fahimce shi in sun fahimci alqur'ani za su gane kan cewa a cikin bata suke su dawo to Allah ya ce wa ati'ullaha wa rasulahu ku ba Allah da manzansa in kuntum mu'minin idan dai ku wato kun kasance mu'minai na'am akwai wani fuska na wato hikimar da tunatar da sahabbai na wati'ullah wa rasulahu anan wajen Allah madaukakin sarki ya ambaci su kansu ba Allah da manzansa wajen wato yanda zai raba musu ganima domin ya tunatar da su da albarkar da ke cikin bin Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam saboda kamar yanda zamu gani a cikin wannan sura ba sa son su je yakin badar da suka gane cewa fitar da suka yi ba ganimar a ayarin Abu Sufyan za su samu ba waɗansu su ba su so a ce za a je a yi yaƙi ba da suka tabbatar yaƙi za a yi ba su so ba kamar yadda za mu gani a ayoyin da za su zo nan gaba amma suka bi Allah suka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi da'a gashi da suka yi da'a gashi sun samu ganima gashi sun samu nasara gashi sun samu alkhairi mai yawa saboda haka wannan ta nuna musu albarkar da'ar Allah da da'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hatta akan abin da ba sa ki abin da ba sa so tunda ba sa so suka bi shi akan rashin son su suka bi shi dan haka wannan ma rabon ganimar ko da ba sa so su bi Allah su bi rabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai su samu albarka kamar yadda suka samu albarka yayin da suka bi shi yakin badar wannan fuska wato hikima ce da malaman tafsiri suka bayyana a wannan na wato cewar Allah ya tunatar da su da'ar Allah da da'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin ya tabbatar musu da albarkar da suka gani da'ar Allah da da'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a fitar su yakin badar to da Allah ta'ala yake ku ji koran kuma ku bi Allah da manzon sa in kun kasance mu'minai sai ya bayyana su waye waɗannan mu'minai din yace innamal mu'minuna alladhina idza dhukirallahu wajilat qulubuhum mu'minai kadai su ne waɗanda idan an ambaci Allah wajilat qulubuhum sai zukatan su surazana surawa bis cikin tsoro na Allah وإذا تليت عليهم آياته إذا أكرنت مس آيوين الله زادتهم إيمانا sai ayoyin Allah sai tilawa ta ƙara musu imani wa ala rabbihim yatawakkalun kuma suna dogaro ga ubangijin su shi kadai alladina yuqimuna salata sune waɗannan da wanda suke tsayar da sallah wa mimma razaqnahum yunfiqun kuma suke ciyarwa daga abin da muka azurta su Allah yace ulaika humul mu'minuna haqqan waɗannan sune mu'minai na gaskiya mu'minai a haƙiƙa lahum maghfira lahum darajatun inda rabbihim suna da darajoji a wajen ubangijin su wa maghfira da gafara ga zanuban su da kurakuran su wa maghfiratun wa ajrun azim da lada mai girma Allah ya bayyana mu'minai ba mu karanta wannan ayar ba na'am Allah ya bayyana mu'minai da wannan sifa sifofi ne waɗanda abinda ake nufi a nan mu'minai masu cikakken imani domin akwai mu'mini da yake da asal mu'mini daraja daraja ne dukkan mu'minin da yayi shahada Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah yana da asalul iman amma kuma imani daraja daraja ne cikarsa ce da cikawan dukkan rassan imani kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yace imani reshe ne guda 70 da yan kai mafi a'laha wanda yafi kowanne shine shahadatu an la ilaha illallah mafi karanci kuma imatatul adha anit tariq wal haya'u shu'batun min al iman to anan Allah ta'ala yace innamal mu'minuna mu'minai wato masu cikakken imani sune waɗanda idan an ambaci Allah sai zukatansu su ji tsoro ambaton Allah haka aka kawo shi mujmal wannan ya hada jin sunan Allah ko wani suna daga cikin sunayen Allah ko jin sifa daga cikin sifofin Allah kaji ana bayani akan girman Allah kaji ana bayani akan abin da yake girman Allah ko ba da larabci bane da yare kaji ana bayani akan girman Allah inda imani inda mumini ne to sai zuciyarsa ta tsorata ko kuma kaji ayoyin Allah da hukunce-hukuncen Allah duk ya haɗu a cikin ambaton Allah wato idan aka ambaci Allah duk wani abu ne da ya danganci wato Allah da sunayensa da sifofinsa da ayyukansa da hukunce-hukuncensa ya shiga cikin wannan wato sai zukatansu su cika da tsoro akan sha'anin Allah tsoro akan ganin girman Allah da haɗuwarsu da shi idan sun saba masa da kuma ganin girman Allah da ƙaunarsu da abin da suke jin tsoron zai zo musu idan suka rasa wannan abin da suke ƙauna a wajen Allah duk ya shiga cikin wajilar qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu aka karanta musu ayoyin Allah abinda ake nufi anan wajen alqur'ani tunda alqur'ani yana daga cikin sunan alqur'ani ayatullah Allah ta'ala yace bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm shi alqur'ani ayoyi ne bayyanannu a cikin kirajan a cikin zukatan waɗanda aka ba su ilimi saboda haka Allah ya kira alqur'ani da ayatun bayyinatun saboda haka an abinda ake nufi aka karanta musu alqur'ani ta yaya alqur'ani yake ƙara imani wannan ya tabbata a cikin ayoyi masu yawa na alqur'ani kan cewar sahabbai haka suke in ana karanta musu alqur'ani mu'minai haka suke dan Allah madaukakin sarki kamar yadda ya faɗa a cikin ƙarshen suratul bara'a yace idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana fa amma alladhina amanu fazadatuhum imana wa hum yastabshirun to aka karanta wato mu'minai karanta alqur'ani din sai ya ƙara musu imani Al-Qur'ani karatunsa yana da sirri babba akwai daga cikin sahabbai wanda yake karanta Al-Qur'ani da daddare sai ya ga wata irin fituru suna saukowa daga sama dokinsa yana zabura yana haniniya yana tabarya sai ya je ya gaya ma Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan sakina ce take sauka da karatun Al-Qur'ani mala'iku suke sauka da karatun Al-Qur'ani shine wannan dokin ya zabura yake tsorata in yayi shiru da karatun sai dokin ya nutsu in ya ci gaba sai abin ya ci gaba a cikin sahihul bukhari saboda haka akwai aya babba a cikin alqur'ani shi yasa kaga Allah ta'ala yake cewa innal ladina utul ilma idza yutla alaihim yakhruna lil adqani sujada waɗanda aka ba su ilimi in aka karanta musu alqur'ani sai su fadi suna masu sujada saboda karin tasirin imani saboda tasirin waɗannan ayoyi din shine wani likita Abdullah Lawrence Brown abin nan dan America ne da ya musulunta sojan Air Force din America ne likitan ido ya musulunta yanzu yana Madina shine a cikin littafinsa yake cewa alqur'anin nan da waɗansu suke ganin sa ba san ko meye ba suke karanta shi yake cewa amma sai kaga zuciyar da tafi kowace kekashewa ta balaraban daji wanda yake a cikin yanda kake ganin kekashewar hamada haka zuciyar sa take a ke kasa, amma idan ya ji alqur'ani sai kaga ta ya cika da tsoro, ko kuma ya sa shi ko kuma ya karya zuciyar kaga ya fashe da kuka. Tasirin alqur'ani akan zukata abu ne mai ban mamaki. Jubair ibn Mut'im bai musulunta ba, ya zo Madina don ya karɓi fansar ɗaya daga cikin ‘yan uwansa da aka kama lokacin yaƙin Badr, sai ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta alqur'ani da sallar magariba ne, yana karanta waqur wa kitabin mastur, ya ce kada qalbi an yataqaffa, zuciyata kamar ta yanki da ya ji Allah yana cewa am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun am khalaqu as-samawati wal ard, yace kada a wata riwaya yace kada qalbi an yatif, zuciyata ta kusa ta tashi. Kaga ba musulmi bane, mushriki ne, amma tasirin alqur'ani kenan. Saboda haka alqur'ani yana da tasiri a cikin zukata. To Allah yace mu'minai sune wanda in aka karanta musu alqur'ani sai imaninsu ya karu. Wannan aya ta tabbatar da cewa imani yana karuwa kuma wannan yana daga cikin usul ahli sunna. Imani shine abinda ka kulla a cikin zuci na itikadi, kuma harshen ka yi nutqi da shi na shahada, kuma aiki gabobin ka suka yi aiki da shi na ayyukan imani. To imanin yana karuwa, ma'ana ayyukan imani suna karuwa da abinda mutum baya iya yi yayi. Yaqinin mutum yana karuwa da yaqinin da yake da irin karfin imanin sa, raunin da yake da shi a cikin imani yanzu ya karu, tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi imani da yafi kowanne rauni. Yace wa zalika ab'aful iman, wanda akai munkari ya kasa inkari da hannunsa ko da bakinsa sai dai yake abin kawai a zuciyarsa, yace shine imani mafi rauni. Kaga akwai imani mai karfi kenan, kuma kowa ya sani imaninka ba za ka taba kwanta shi da imanin sayyidina Abu Bakar ba, ko ba haka ba? Akwai wanda ya kwanta imaninsa da imanin sayyidina Abu Bakar? Saboda haka imani duk da dai wannan abinda ake yarda da shi abu ɗaya ne, amma darajar yardar sayyidina Abu Bakar ga wannan abin ya fi darajar yardarka. Saboda yana daga cikin darajar yardar sayyidina Abu Bakar bai taba shakka ba akan sha'anin annabi sallallahu alaihi wasallam, zuwa aka ce masa, to yau kuma da ya zo ba da labarin Isra'il, kafirai suna tafi cewa yau za mu kama mutumin, suka ce yau ka ji abin da mutumin naka ma ya ce, wai jiya da daddare an tafi da shi Baitul Maqdis, tafiyar da ake kwana 40 ya je har ya dawo, ko ba ma nan ba har ya je sama. Sai ce in dai shi ne ya faɗa ya yi. Daga nan ake ce aka yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi masa laƙabin As-Siddiq. To me wannan imanin ka kamanta shi da irin namu jigari-jigari? Saboda haka imani hawa-hawa ne, yana ƙaruwa da abin daga cikin abin da yake ƙara shi jin sauraron karatun alqur'ani. Saboda haka samari da kuke ta yawo kuna ta kun sa abin nan a waƙoƙi a cikin zukatanku, ko kun mai da hankalinku sai chatin kawai kuke ta yi da blackberry da wane ne, ku saurari alqur'ani, ku ji tasirin da alqur'ani zai a zuciyarku, la'alla wannan ya buɗe muku wata ƙofa ta arziki da za ku da ita. Domin yana tasiri, sauraron alqur'ani yana tasiri. Kuma gashi nan ma alqur'ani yanzu ma ana, in ma kana cewa baka fahimci ma'anar ba, ana karanta alqur'ani ana fassara ma'anarsa. An yi da turanci, na ji wani gidan rediyo yau da asuba za ka ji suna sanya sallar tarawi a karanta aya sai a karanta fassarar da ma'anar da wani bature da turanci. Cool FM ko? To suna yi abin nan, to ka saurari wannan, ka ji alqur'anin da larabci sannan kuma ka ji shi da ma'anarsa da yaran da kake fahimta. Na Hausa ma na san ba da daɗewa ba za a yi irin wannan. Akwai an sanya tafsiri kamar wanda aka yi, wanda an sanya tafsirin Malam Jafar, wanda za ka ji tilawar sai kuma a sanya tafsiri ɗin, amma wannan ba fassarar ma'anar ayar ba ce, wanda kawai za ka ji daga tilawar sai fassarar ma'anar ayar. To mutane ku rinƙa jin wannan, sai wannan ya sanya mu mun samu abin da yake zai ƙara mana imani. Kuma ka san in imanin ka ya ƙaru, to shine bin Allah ka zai ƙaru, kuma yayin da bin Allah ka ya ƙaru sai imanin ka ya ƙaru. Saboda haka ƙaruwa ce wanda yake ila ma la nihaya, Allah ku darajojinsa ba su da iyaka. Kada ka ce to in yayi ta ƙaruwa ina zai kai, ila ma la nihaya, dan abu ne da yake da alaka da sifar Allah, wanda yake Allah ba shi da iyaka. Saboda haka mutum yayi taji ka ji imanin ka ya ƙaru, sai aikin da kake na Allah ya ƙaru, sai wanda ya ƙara maka imani, sannan ka sake yin ƙara aikin na Allah din. Wa ala rabbihim yatawakkalun, kuma suke dogaro, kuma ga ubangijinsu suke dogaro. A cikin wannan an batan tawakkuli anan, da wajen alaka da rabon ganima akwai kudaitar da mutane da kansu dogara ga Allah wajen kada su ga abin duniya wani abu ne kun ga wanda yake nuna kenan abin da daya daga cikin abin da yake maganin harkar duniya shine a fuskantar da mutane sha'anin imani saboda wajen sha'anin duniya fa mutane kowa san kansa yake shi yasa wannan Allah ya tunatar da sahabbai sha'anin duniya ai sha'anin lahira sha'anin imani da kuma kan cewa ku dogara ga Allah wato idan kuna ganin abinda kuka cancanta yafi abinda aka baku to ku dogara ga Allah sai Allah ya baku sama da wannan wanda shine yasa shine yake sa ake samun sulhu ko yaushe in aka zo sulhu sai wani yayi hakuri musamman in sha'anin abin duniya ne shi yasa wata ran waɗansu suna rigima tsakanin su zuciya rai ya baci suna ta rigima annabi sallallahu alaihi wasallam yana ji yana cikin ɗakin ummu salama sai ya leko ta taga ya kira ɗaya daga cikin su yayi haka yayi ishara cewa ka yanke wato ka yafe rabi shikenan yana yin haka sai ake sulhu domin shi sha'anin sulhu shi yasa kun ga aka ce ɗaya daga cikin wanda aka halatta masa ya roƙo shine wanda ya zo yaran ana rigima akan kuɗi sai ce to ni na ɗauka ni zan biya ana yin wannan wani ya ce ni zan biya to kowa sai ce to shikenan sai kowa ya mai da kayan faɗin sai a ce to shikenan a sulhu tunda an samu wanda zai biya to wanda ya yi irin wannan kuma ya ce shi zai biya kuma ya zo ba shi da shi to ya za a yi aka ce ya halatta ya je ya tambaya ya roƙo don a bashi domin roƙo ba a yi sai a cikin hali guda uku to ɗaya daga cikin halayen shi ne wannan wanda yake nuna maka kan cewa kenan irgima akan sha'anin abun duniya abin da zai sanya wa mutane su yafa wani abu su ce sun haƙura shi ake so to kaga nan sai aka yi amfani da abin da yake imanin su yake wajabta musu na tawakkali ga Allah yace suna dogaro ga Allah ma'ana idan su dogara ga Allah kan cewa abin da suke ganin sun rasa kada su haƙiƙince sai an ba su kada su kullaci dan uwansu da aka bashi su dinga ganin bai cancanta a bashi ba shi bai yi komai ba amma an bashi ni ya kamata a ce ina da wannan rabon ya zamanto kyashi ya shiga cikin zuciyarsa ya dogara ga Allah cewa Allah ai shine zai iya bani fiye da wannan ba saboda Allah madaukakin sarki shine wanda ke da komai shine kuma wanda yake ke bayar da abinda mutum baya taba tsammanin zai samu sannan kuma aka ce alladhina yuqimuna as-salah aka sifanta su da cewa su ne masu tsayar da sallah wa mimma razaqnahum yunfiqun tsayar da sallah wato sallah tana daga cikin abinda za ta sanya su guji duniya sannan wa mimma razaqnahum yunfiqun suna ciyarwa daga abinda muka azurta su ciyarwa daga abinda Allah ya azurta mutum ya hada zakka da sadaka ya hada al-ibadatul maliyya ibadar da ake cewa ayi ta da dukiya kamar haji haji sai mutum ya yaki da zuciyarsa zai fito da dukiyar ya je yi haka zalika jihadi haka zalika ba mu iyaye da ba mu ƴan uwa da taimakon waɗanda yake ba su da shi duk wata ibada ta dukiya ta shiga cikin wani mara zaɓana hum yunfiqu na'am sannan Allah ya ce ulaika humul mu'minuna haqqa waɗannan su ne mu'minai na gaske Allah ya ce ulaika humul mu'minuna haqqa wa'ancan an yi amfani da ulaika da ke nuni akan nuni ga wanda yake manisanci tare da cewa yanzu aka ambace su maimakon a ce ha ula'i waɗannan da aka ambata sai aka ce ula'ika dan a nuna girman darajar su wato waɗanda suke da waɗancan da suke da wannan daraja saboda girman darajar su aka yi nuni da ula'ika humul mu'minuna haqqa sune mu'minai na gaskiya wato sune mu'minai na haqiqa mu'minai na haƙiƙa masu cikakken imani saboda ka ba mu'minai da suke faɗa a baki ba dan haka wanda yake so ya samu wannan sifa sai ya tara waɗannan kuma waɗannan sifofi da aka ambata aka kawo su da waw walladina yana nufin kan cewa mu'minai sune masu wannan wato mu'minai sune wanda idza dhukira Allahu wajilat qulubuhum mu'minai sune wanda idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana mu'minai sune wanda wa ala rabbihim yatawakkalu saboda haka kowace sifa ce ta mu'minai dan haka yayin da mutum zai zamanto ya rasa ɗaya daga ciki to ya tawaya a cikin sifarsa ta mu'minai haƙƙa to Allah maɗaukakin sarki ya ce gashi lahum darajatun inda rabbihim suna da darajoji a wajen ubangijinsu ad-darajat ina an kawo ta da nakira domin a yi ta a girmama darajojin wato darajoji ne masu girma masu yawa Allah ta'ala ya ce walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila unzur kayfa faddalna ba'dahum ala ba'd dan ka gane me ma'anar darajoji Allah ya ce dubi yanda muka fifita sashin su akan sashi dubi yadda Allah ya fifita mutane sashi akan sashi, dubi yadda idan mutane idan mutum 100 suka yi jarabawa yanda za a samu na daya na biyu na uku har na 100, kowa daraja ce, kowa daraja ce. Haka Allah yake fifita darajar mutane. To walal akhiratu akbaru darajati, lahira ta fi wannan darajoji. Ka duba ka gani a nan duniya, ka ga wani yana kokarin samun naira 10, wani ko magana yake yi an yi jinkiri biliyan ɗinsa da za ta shiga cikin account har yanzu ba ta shiga ba, biliyan. Wani ma aka faɗa sai ya ce me ake nufi da wannan, bai san ma'anar ta ba. To haka Allah yake a duniya ma fa kenan, haka Allah ya fifita. To ballantana a lahira. To Allah ya ce waɗannan suna da darajoji masu yawa a wajen Ubangijinsu, wanda ya nuna kan cewar kenan domin kowane aiki akwai irin darajar da Allah yake bayarwa. Saboda haka sai ga mutum ya tara darajar sallah, darajar zakka, darajar tawakkali, darajar sauraron karatun Alkur'ani, darajar tilawa yana hawa mataki-mataki har ya kai matakin ƙarshe, darajar bin iyaye, daraja daban-daban. Kowane aiki akwai darajar da Allah yake bayarwa. Kuma ka san a nan duniya in kana da gida 100 baka san ma'anar jin daɗin gida 100 ba, tunda ba ka kasance a gida 100 ba, sai dai kawai jin cewa ka mallake shi. Na ba ka san ma'anar jin daɗin gida 100 ba, tunda ko abinci ne aka kawo maka yayi daga ciki ya koshi shikenan, sauran haka zaka tashi ka bari. To banda lahira, lahira mutum Allah zai bashi abinda yake kwatankwacin duniyar nan gabaki daya, kuma ya zama tuna da ma'ana a gare shi, ya ji daɗin, don shine zai halarci jin daɗin a wannan tafiya. Halitta ta canza, amma a nan duniya baka da wannan, domin ma an baka bashi da ma'ana, dan Allah bai rakaba maka wannan ma'ana a cikin zuciyarka ba. Iyakar abinda zaka samu mahdudi ne da iya abinda Allah madaukakin sarki ya baka na tunani da ji da gani da ɗanɗano da sauran kowa na jikinka. A lahira ko Allah zai canza wannan, a lahira Allah zai canza wannan. To Allah ta'ala ya ce ya sa da darajoji a wajen Ubangijinsu. Wannan yana ɗaya daga cikin abin da yake girmama darajojin, wato darajoji ne a wajen Allah. Wa maghfira, da kuma gafara, shine laifuffukansu Allah ya yafe. Saboda dukkan mutum ba yadda za a iya zaman to kamili, shi yasa kowa yana da buƙatar maghfira. Saboda kowa aka sa shi a mizanin Allah tawayayye ne. Ballantana ma kuma su bani Adam ne masu kuskure. Yana daga cikin kuskurensu irin wannan saɓanin da suka yi a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam dangane da sha'anin ganima, da kuma yanda suke ganin kan cewar waɗansu suna ganin sun fi cancanta a bisa rabon da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi. To duk wannan Allah ya ce idan suka zamanto waɗannan muminai masu cikakken imani, duk Allah zai yafe musu, ba zai kama su ba. Wa rizqun karim, da arziki mai daraja. To tunda abin akan sha'anin arziki ne, sai ce to suna da arziki. Arzikin ba arziki na takobi, na igiya da sauransu ba. Arziki wanda yake mai girma shine arzikin da Allah ta'ala yake bayarwa a aljanna, wanda kuma idan aka faɗi wannan ya nuna kan cewar ba wai kawai ya tsaya bane akan aljanna hatta a nan duniya. Saboda Allah madaukakin sarki shine ya ce duk wanda yake nufin lahira, Allah madaukakin sarki zai bayan ya bashi lahirar kuma zai bashi hatta a nan duniya abin da yake shine alkhairi da albarka. Allah ta'ala a'lam. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. da Allah dangane kafin mu tashi, dangane da abin da muka yi sanarwa na tara taimako da za a kai ma prison na kudin kayan abinci da kuma kudin fansa, ba account bane. Waɗansu suna tambayar account, a basu account number. Gaskiya ba account aka bude ba, banki ne na ƙarfe, asusu ne ga su can an sanya su. An rubuta na fansa daban, na abinci daban. To na fansa an ware shi, duk wanda ba na fansa ba in ka sa a ciki na abinci ne. Saboda haka na fansa shi ne kawai aka rubuta, don haka in ka sanya envelope ce kake da ita, kudin ne zaka sanya su haka tsagoransu. To sai a sanya sanadin Allah dan kara ta ai ba rubuta ba. Oh, gashi ta an rubuta, amma rubutun dan kankani ne, fansa na yan prison. Saboda haka wanda suke da shi na abinda za a yi fansa, sai a kokari a sa daga nan zuwa ranar Juma'a insha Allah. Ranar Juma'a za a bude bankin domin ran asabar za a kai ziyara zuwa prisoner din bi idnillah.